Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a kasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabo Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. A bana ma kamar sauran shekaru, yan jarida da fitattu tsakanin al'umma a nan Amurka ne suka halarci liyafar cin abincin dare da kungiyar yan jarida da suke aiki a fadar White House ta shugaban Amurka suka shirya a nan birnin Washington. Taron ne dama ta ƙarshe da shugaba Obama yake da ita a zamanin mulkin sa na yin barkwanci ga abokansa da yan hamayya a bangaren yan jarida da yan majalisar dokoki. A kalamai da ake fasarawa a zaman goyon baya ga yar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat jam'iyyar Mr. Obama. Mr. Obama ya ce bari a daidai wannan lokaci wani mutum ne daban zai tsaya a wannan wuri, kuma zaton kowa ne ko wace ce. Mutumin da aka sani ba shi da jimurin caccaka Donald Trump bai halarci taron na bana ba, ya halarci taron na bara, amma da alamun ba ji daɗin barkwanci ko zolayar da shugaban na Amurka ya auna a kansa ba. Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry, shugaban asusun ba da lamuni na duniya Christine Lagarde da Senator Bernie Sanders, shi ma dan takarar shugabancin Amurka bangaren jam'iyyar Democrat, suna daga cikin wanda suka halarci taron na cin abinci. Hakanan yan wasan kwaikwayo a fannin silima da kuma talabijin suna daga cikin waɗanda suka halarci taron na bana. Daya daga cikin dalilan taron shine bada damar ƙaro ilimi ga ɗalibai da kuma bada lambobin yabo ga yan jarida da suka yi fice. A Iraki, daruruwa magoya ba malamin nan na ƴan Shia Muqtada al-Sadr suka shiga cikin majalisar dokokin ƙasar bayan da suka tsallaka shinge da katangogi da inda ma'aikatan gwamnatin ƙasar mai tsaro ke, wuri da ake kira Green Zone. Watanni da suka wuce ne magoya ba malamin suke ta zanga-zanga a wajen katangan Green Zone din a matsayin amsa kiran shugabansu na ƙara matsin lamba kan Prime Minister ƙasar Haidar Al-Abadi cewa ya cika alƙawarin da yi watannin ba cewa zai yi garan bawul ga majalisar ministocin ƙasar ya mai gurbin su da ƙwararru waɗanda ba ƴan siyasa ba. An kasa samun isassun wakilai da suka je bakin aiki a jiya Asabar a majalisar dokokin domin kada ƙuri'a kan sabbin mutane da Prime Minister Abadi ya gabatar. An tantance wasu ministocin a farkon makon nan duk da cewa wasu ƴan majalisa ba su yi na'am da haka ba. A wani jawabi da ya gabatar tun farko jiya Asabar, Sadar ya yi kashedin cewa ko a kawar da wato bara gurbin ƴan siyasa daga cikin gwamnati ko kuma gwamnatin kanta a gabayanta. Sawoyin bayan da masu zanga-zangar suka kutsa cikin majalisar Prime Minister Haidar Al-Abadi ya yi kira gare su da su fita su koma bayan katangogin inda a keɓe domin zanga-zanga. A Siriya an kashe akalla mutane 5 bayan wani farmaki da jiragen yaƙi da masu saukar angulu har sau 30 da aka kai a ɓangaren Aleppo da ke hannun ƴan tawaye a jiya Asabar. Ana aza wannan harin kan sojojin gwamnatin Siriya. Kamar da kungiyar kare haƙƙin bil'adama a Siriya mai cibiya a Ingila ta yi bayani, kusan fararen hula mai tanda 50 ne aka halaka sakamakon hare-hare da jiragen yaƙi da makamai iri daban-daban a birnin na Aleppo da ake gardama a kai. Wannan lamari na kashe-kashen ko ya faro ne tun ranar 22 ga watan jiya zuwa yau yanzu. Cikin waɗanda aka kashe har da aƙalla mutum 50 a wani asibiti da aka kai wa farmaki da jirgin yaƙi. Zafafa tarzoma yana zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross take gargaɗin cewa zafafa faɗan zai iya jefa mutane masu yawan gaske a yankin na Aleppo cikin mawuyacin halin rayuwa. Birnin wanda shine mafi girma kuma cibiyar kasuwancin ƙasar gabanin ɓarkewar yaƙin basasa. Yau Lahadi yake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai yi tattaki zuwa Geneva domin tattaunawa kan rikicin na Siriya. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Kenya, hayaki ne ya tirnike sararin samaniya a wani gandu da ke birnin Nairobi yayin da shugaban kasar Uhuru Kenyatta ya jagoranci konatin 105 na haurin giwaye da kuma wako kahunan karkanda tan 1.35 a zaman sako ga masu farautar dabbobi su sani cewa haurin giwa ya fi tasiri a jikin dabbar mai makor kasuwa. Kona haurin da kahon karkandan shi ne mafi yawa da aka taba yi a tarihi. Girman tilin haurin giwayen a nan gabanmu alama ce ta kudurinmu, in ji shugaba Kenyatta. A nan gabanku, ya ku jama'a maza da mata, shi ne haurin giwaye da kaho masu yawa da za a lalata ta wannan hanya. Kuma dalilinmu na yin haka a bayyane yake, babu mutumin, bari na nanata, babu mutumin da yake da yancin yin hajar haurin giwaye, domin wannan sana'a manufarta kisa, kisan giwayenmu. Da muka ga da wato da kuma kashe gado da Allah ya bamu, in ji shugaban na Kenya Uhuru Kenyatta. Kamar yadda kakakin hukumar kula da namun daji na Kenya a kiyasin da yayi ce hauraye wato haurin da aka kona na giwaye ne 8,500, ce galibin haurin da aka kona daga hukahon an kwace su ne daga hannun masu farautar namun daji ba bisa izini ba, ko kuma a lokacin da ake satar fita da su daga kasar. Mukaddashiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da albarkatu da kiyaye su Heather Higginbottom ta alarci lamarin, har ta ce kare giwayen zai taimaka a kowa. Wani ba Amurka dan asalin Taiwan Ching Ningwe ya amsa laifin cewa ya sayarwa China bayanai game da nuclear lokacin yana babban manaja a wata hukumar samar da wutar lantarki ta Amurka, kamar yadda jami'an gwamnatin na Amurka suka faɗa. Kamar yadda bayanai daga kasidun ƙara da aka bayyana ranar Juma'a suka nuna, ge ya amsa cewa ya yi balaguro zuwa China kuma ya karbi kuɗi daga hannun jami'an ƙasar, shi kuma ya ba su bayanan sirrin game da fasahar nuclear Amurka. Jama'ai da suka yi magana kan ƙarar suka ce ana zargin China tana tafiyar da aikin leƙen asiri ta yadda za ta kauce wa matakan tsaro da Amurka ta girka saboda ta riƙa samun bayanan sirri.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnatin jihar Kaduna ta yi kira ga iyaye da malaman makarantu su taimaka wajen tabbatar da cewa ƴaƴansu ba su koma gida ba bayan sun kammala cin abinci a makarantun nasu. Kwamishinan ilimi na jihar Dr. Shewa da mune wannan roƙon a wani taro da manema labarai. Da farko ya yi magana ne kan matakan inganta shirin biyan masu dafa abinci.
Jama'a, yau mun waye gari, muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya bamu daman cewa ciyarwa da muke na yara 'yan makaranta ya riga ya yi nisa. Saboda haka muna miƙa godiya ga waɗannan mata da suke dafa abinci da kuma malaman makarantu, musamman ma headmasters da suka tsaya suke kula da wannan shiri domin ganin ya ci gaba. Ya zuwa yanzu shirin za a sake mishi salo, an riga an umarci bankin Heritage Bank da su je su tantance kowace mace kuma su bude mata account nata na kanta, wato asusun ajiya na banki, wanda su bankin suna bukatan a zo a ba su hoto su tantance, a fito kuma da katin zabe a nuna musu ko katin zama dan kasa, sannan kuma a biya kudi naira 2,000 na ajiya da za a sa a wannan asusu. Wannan 2,000 an biya, matar da ta biya 2,000 ta yana nan, kuma za a sa mata shi a account ɗinta na wannan ajiya. Daga ƙarshe in an gama wannan bude asusun bankuna, kowace mace za ta riƙa karɓan kuɗinta ne kai tsaye daga asusun gwamnati ba tare da ya bi ta hannun ƙungiya, wato cooperative society ba. Saboda haka muna kira a gare su da su ba da haɗin kai su tsaya a yi wannan tsari kamar yadda ya kamata. Akan samu matsaloli, wasu sunayensu baya yin daidai da sunan da yake katinsu na zaɓe ko katinsu na ɗan ƙasa. So muna son kowa da tabbatar da cewa dama sunanta ne, domin duk matan da muka fitar da sunaye aka tafi aka yi canje-canje aka canza, to yanzu za mu canza su mu maida su asalin waɗanda dama su muka ba aikin, ba waɗanda suka yi kwace ko suka yi haye suka hau kan aikin ba. Wannan ya zama wajibi domin mu rika samun daman gudanar da tsarin cikin tsari da kwanciyar hankali da lumana. Muna kuma kira ga iyayen yara da su ci gaba da ba mu haɗin kan ganin cewa ƴaƴansu sun zauna a makaranta bayan sun ci wannan abinci. Rahotanni da yawa da yake samunmu shi ne yara in sun gama cin abinci sai su tashi a matsayin cewa sun tafi gida ko domin shan ruwa ko su mayar da kwano ko don wani dalili, amma daga baya sai ka ga yaran ba su dawo makaranta ba. Wannan tsarin ba an yi shi ne don yaro ya ci ya gudu ba, a'a, an yi shi ne don yaro ya ci ya zauna ya samu kwarin gwiwa da ƙarfin zama ya yi karatu a aji. Saboda haka muna kira ga iyayen yara su riƙa kora ƴaƴansu su koma, ko kuma su ma ba su ruwan shan a gora su tafi da shi makaranta. Saboda haka a hana yaran fita daga makaranta bayan sun ci abinci. Da malamai da hidimtoci su ma muna kira a gare su su sa ido a kan wannan.
Yara annanana haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe. Haba yara manyan gobe haba yara Allah nana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara. Ku bi malaman makaranta ƴan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so. Ƴan yara manyan gobe haba yara Allah nana ƴan yara manyan gobe ƴan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so. Ƴan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so. Kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani kwasai inganci mai kyau.
Mai dakin gwamnatin jihar Kebbi Dr. Zainab Atiku Baguru ta bayyana ilimi a zaman tsani wajen kawo ci gaba tsakanin al'umma. Dr. Zainab ta bayyana haka ne a bikin kaddamar da wani shiri da ya kunshi ma'aikatar ilimi ta tarayya da asusun tallafa yara ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF da wata kungiyar mata mai tasiri tare da ofishin ita mai dakin gwamnan. Jihohi bakwai ne suka halarci wannan taro. Wakilin sashen Hausa Maryam Ato Muhammad ta zanta da Dr. Zainab kan wannan taro.
Wannan hilwa din da aka kaddamar da yau kungiya ce shiri ne na ma'aikatan kula da ilimi na ƙasa gaba ɗaya wato Federal Ministry of Education da kuma kungiya da ke kula da ilimi da yara na duniya UNICEF da kuma jihar Kebbi tare da nima na dan sa hannuna a ciki nawa a ciki ina ciki ne akan matsayin uwa wanda za ta ba su karfin gwiwa na yin aiki da kuma in kai kukan su da duk bukatun su ga gwamnati. Ni yanzu kudurina ita ce in tabbatar da cewa wannan aikin da aka sa su yi sun yi shi bisa ga amana, sun yi shi daidai yadda ya kamata. Watan su ci gaba da zagayen makaranti ne musamman na ƴaƴa mata su ga menene matsalolinsu kuma menene gwamnati da kuma sauran masu taimakon neman ilimi na duniya gaba ɗaya wani irin taimako ne za su iya kawowa da kuma su tabbatar da cewa duk abubuwan da ake kawowa ana yin su ana amfani da su yadda ya kamata. Akwai shiri da dama wanda gwamnatin jiha da na tarayya za ta yi amma wani lokaci sai ba zai kai ga makarantunan ba. Akwai kungiyar UBEC wanda ita ce ke kula da ilimi na ƙasa gaba ɗaya wanda duk arzikin da ƙasarmu Najeriya ta samu akan keɓe 2 daga cikin 100 wato 2% daga cikin dukkan revenue na Najeriya a sa shi a cikin bukatun nan na neman ilimi. To wannan kudin da ake sawa sai a rarraba ma jihohi. Jihohin da ke da karancin ilimi su ne akwai guda shida na arewa wanda kuma Kebbi tana daga cikin su. Saboda haka za mu tabbatar da cewa duk wayannan kudaden da ake kawowa su Beb da sauransu ana amfani da su yadda ya kamata. Menene abubuwan da muke son mu gani? Yara suna zuwa makaranti ne babu kujeran zama, su je su kwana babu katifu, su tafi aji babu littafai, babu malamai, inda akwai malamai babu na kwarai, ko kuma malaman da ke nan ba a aika su a ƙara masu. Akwai makaranti ne da course da ya kamata ana aika malamai inda za su je su koya su ƙara kwarewa. Kowa na son ƙaruwa, amma abubuwan nan ba a ci gaba da yi, watan capacity building. Wannan irin abubuwa ne muke son ƙungiyar Hilwa za ta riƙa zagaye tana ganin me ake yi, menene ba a yi ba, su dawo su zauna su tattauna a kai. Ni ma sai a zauna da ni mu tattauna. Kuma musamman akwai sabon shiri da na ƙirƙiro a nan jihar Kebbi, wanda ita ce wannan ne lokaci na farko a duka arewa da za mu kawo wa mata uwayenmu matan shugabannin ƙasa. Muna yawan bayani akan mahimmancin iyayenmu sarakuna da malamai na addini, amma mafi yawan lokuta ba a sa matansu a cikin shirin da ake yi. Alhalin komin kyakkyawan niyan uban ƙasa shi bai iya shiga cikin gida ya kai saƙo, ko kuma ba zai san ra'ayin uwa ga aika yata makaranta ba. Saboda haka muna son uwayenmu mata, matan uban ƙasanmu da shugabanninmu na gargajiya su bar matansu su sa baki a cikin wannan yakin da muke yi. Da damansu kuma sun yi karatu, suna da ilimi, amma kuma suna gida saboda yadda yanayin al'adan yake ba sa fita, ba a barin su fita. Ba mu ce su fita ba, ba mu ce a bar su fita ba, amma muna son su ƙara nasu udurin, su sa nasu kyakkyawan niyan, kuma su sa nasu ƙarfin, su ba mata ƙarfin gwiwa na neman ilimi.
Turan ke daɗe akwai ƙarancin mata likitoci da nurses da injiniyoyi da dai sauran ɓangarorin ƙwararru a nan jihar Kebbi. Irin mataki za ki ɗauka domin rufe wannan gidi?
To wannan shirin ta Hilwa gaskiyanki ne Hajiya Maryam, akwai ƙarancin mata a cikin wa'innan sana'o'in da kika yi magana. Ba a ƙasar hadde, musamman a ƙasarmu na arewa, wanda kuma abin takaici ne saboda mu yadda addini da al'adarmu yake. Kafi son in matarka za ta tafi asibiti ya zama na mace ce za ta duba ta, ba namiji ba. Saboda haka dole ne mu tashi tsaye. Daga nan cikin irin wannan shirin Hilwan ne za mu samu biyan buƙatar nan. Musbar mata su tafi makaranta. Idan mace ba ta yi makaranta ba, ta ya za a yi ta zama likita? Ta ya za a yi ta zama nurse? Ta ya za a yi ta fara wasu abubuwan da ake so? Saboda haka in namiji a gida ya ce matar shi ba za ta je asibiti ba saboda namiji zai duba ta, ai bai da hujja ko na hana 'ya'yan shi mata zuwa makaranta. Irin wannan faɗakarwan ne nike zagayawa duk inda muka je, ko makaranti ne ko asibiti, duk taron da aka yi muna jan hankalin mutane, kuma muna roƙonsu da cewa su bar 'ya'yanmu mata su je makaranta. Duniya gaba ɗaya ana zaton akwai miliyan 62 'ya'yan mata wanda ba sa cikin makaranta. Mafi yawan matan nan daga ƙasashenmu na Afrika ne suka fito, ko kuma sai ka iske an sa su makaranta, amma nan da nan an jaye su daga makaranta, ba za su ƙare ba, musamman a ƙasashen da ke addinin Musulunci. Wannan kuma ba bai kamata ba, saboda addinin Musulunci ya jaddada mahimmancin neman ilimi. Kamin ka bauta ma Allah, Allah ya ce ka nemi ilimi a kansa, ka nemi ka ƙara ma kanka, ka san abubuwan da ya kamata da abubuwan da basu kamata ba a cikin bautan Ubangiji ma. Saboda haka neman ilimi halal ne, bai taɓa zama haram ba. Za mu yi ta faɗakar da mata, sannan kuma duk inda muka ga akwai buƙatu da abubuwan da ya kamata a yi masu, muna kawo kuka ga gwamnati ina matan gwamna, Allah ne ya bani wannan matsayin kuma dole ne in amfani da shi yadda ya kamata. Ba zuwa zan yi in ce ma mai gida siya min lesi siya min atamfa ba. In na je na duba na ga a ga abubuwan da aka faɗa, sai in dawo gida in yi amfani da wannan matsayin da Allah ya bani a matsayina na uwa na jiha na kuma matar shi, in jawo hankalin shi yadda ya kamata, in nuna mashi dan Allah ga wani makaranta nan shekaran jiya mun tafi makarantar da ake koyawa nurses watan School of Midwifery, sun yi min bayanin abubuwa da dama da suke da karanci akai. Mun dawo mun rubuta, sun rubuta min na ba His Excellency, kuma alhamdulillah cikin su muna samu ana yi. Idan matan governor ta zauna a gida bata san me gari ke ciki ba, gwamnati za ta yi nata aikin, amma akwai abubuwa da mace ta kan iya karawa, kuma akwai yadda za ta iya jawo hankalin mai gida da sauran shugabanni. Ba ni kaɗai ke wannan aikin ba, ina tafiya tare da matan mataimakin governor, matan SSG, matan commissiononi da matan kantomomi, musamman matan kantomomi su ne a karkara su suke da suna da alaka sosai da matan da ke kankara, suna gani abubuwan da ke faruwa da bukatunsu, su zo su faɗa mana mu yi namu iya kokarin. Sannan kuma wani abin da ke hana zuwa makaranta sosai ga a wajen maza da mata shine rashin, zan ce rashin kuɗin sayan abubuwan da ya kamata a je makaranta da su. Shi yasa cikin shirin da muke kikirowa akwai shiri na koya mata sana'a da mu karfafa musu gwiwa da fidda su daga cikin talauci. Dai haka idan mace tana sana'ar ta iya wani abu, au sabulu, au dinki, au keken injimin nika, irin abubuwan nan dai haka daidai gwargwado, saboda mafi yawan matan mu ba su da ilimin da zamu ce kowa za a ba aiki a cikin office ko kuma kowa zai yi aiki a banki ko a asibiti. Iyaka dai sai kaga tunda ba ta da takardun nan sai a bata aiki kaman tarka shara ko wani abu, to ba kowa zai iya ci gaba da haka ba.
Wani dan majalisar dokokin jihar Katsina Yahaya Nasir Daura ya bada naira miliyan 4 a zaman gudumawa wajen kawo ci gaban ilimi a yankin da yake wakilta a majalisar dokokin jihar. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Zaharuddin Sani Funtuwa ya aiko mana.
Alhaji Muhammad Sale yana ɗaya daga cikin iyayen yara waɗanda suka same wannan tallafi na littattafai da uniform wato rigar makaranta, yayi bayani kamar haka.
Wannan abu alhamdulillah abinda kan majalis jihar ministan karamar hukumar da rayayi wani abu ne na ayaba, domin mu iyayen yara kan da Allah banda matsalar da ke damu ilimin har da matsalar a wannan littattafai da ya sa, saboda wannan littattafai da ya sa zai taimaka mu ƴaƴan mu domin su gudanar da karatun su yadda ya kamata, saboda idan yaro dan aka koya mai abinda aka koya mai aiki sannan kuma ya rubuta ya zo kuma ya amfani da shi ya karanta, kaga ilimi zai bunƙasa kwarai. Alhamdulillah wannan abin da majalisa ya yi dai abin ayaba mishi, kuma mun dinga muke karbar hukumar Daura tun da aikradiya din nan ma mu taɓa samun wani wanda ya zo ya ba ɗalibai irin waɗannan littattafai ba wanda zai taimaka musu da harkokin ilimi wannan na ayaba ta kwarai.
Al Dahiru malami ne a makarantar primary dake a karamar hukumar Daura ya ce an ba su littafai fiye da 8,000 domin rarrabawa ɗaliban su.
Tunda nake a matsayina na malamin makaranta ba mu taɓa samun ɗan majalisa ba mai wakiltar jihar Katsina, mai wakiltar Daura a jihar Katsina Helen Nasir Yahaya, wanda ya dauki tallafi na littattafai sama da 10,000 ya bada a rarrabawa yara kyauta, musamman makarantar primary school. Wannan littattafai an ba mu su mun ce mun rarrabawa yara, kuma yaran nan sun ji daɗi fiye da yadda ba su tsammani. Kuma wani alƙawari da ya ɗauka na cewa zai ɗinka uniform ya rarrabawa yara waɗanda ke a wajen Daura. To wannan shiri ne wani tallafawa ilimi a masarautar Daura baki, saboda uniform shi ne alamar nuna cewa yaro shi da makaranta. Kuma uniform ɗin wannan da za a rarraba a can waje za a nuna mana bambancin ɗalibai da suke makaranta da wanda ba sa makaranta.
Sakataren ilimi na ƙaramar hukumar Daura Alhaji Ahmad Sa'idu Daura ya bayyana irin tallafin da wannan dan majalisa yake ba harkokin ilimi a yankin nashi.
Wasu iyayen talakawa dama abin mutum ba su iya sai musu, to ka samu wanda zai taimaka wannan iyayen za su dadi, ba ma mu malaman makaranta ba, hatta iyayen yara wallahi tallahi suna samun albarka. To sun gida suna ba da 10, 20, 30, 40 sai littafai, dama yau ga wani ya ce a Sa'uda ya hutu da su ai karamin cigaba kan Allah muna gode mishi Allah saka mai alheri Allah ba shi karfin guwa ya dinga tallafa haka
yace dubarar da dan majalisan ya kirkiro na baiwa yara musamman waɗanda suka fito a yankunan karkara uniform wato kayakin makaranta wani abu ne da ya dace
da kai da Allah wannan dubarar dan majalisa yayi na cewa zai bada uniform ga yaran talakawa na karkara na karkara wallahi tallahi ba karamin dubara bace kun ba karamin taimakon me yi ba kun ba karamin taimako yi wa iyaye ba mu a bangaren ilimi zai jawo mana yara su dingizo makaranta akai akai to kuma an kai yara suna zuwa makaranta za su ilmantu idan suka ilmantu za su zama amfana ga kansu ga iyayensu kara baki daya ta ci gaba to tsakanin da Allah alhamdulillah wannan mun saka Allah ka saka mai kuma Allah ba shi karfin ido wannan rubin da yi dan ba karamar taimako bane gai kuma zan yi amfani da dama ba shi kadai ba mu kikira ga mutane na gari su ma shigo su tallafa dabba ba abu ne kamar yadda na gaya maka gwamnati ba ta iya ɗauka haka ilimi abin ya mata yawa idan masu kuɗi masu hali suna shigo harkar ilimi ai abun alfahari ne
Nasiru Yahaya Daura shine mamba mai wakiltar karamar hukumar Daura a majalisar dokoki ta jihar Katsina wanda kuma shine ya bada wannan tallafi ya yi mana ƙarin bayani kamar haka
to wajibi ne mu ƴan majalisa a duk lokacin da muka samu abubuwa wanda zamu bada tallafi akan harkar ilimi dole mu ƙarfafa mu fito da kuɗin mu da ƙarfin mu da dukkan irin abin da Allah ya hore mana a kusan abin da ya shafi makarantu wanda suke high institution wanda suke ƴan makaranta sama da secondary ko primary ina iya bada tallafi na taimako wanda zan yi agaji in tallafa musu musamman registration da kuma ɗawainiya wanda ba za a rasa ba ta ɗan makaranta ina iya ƙarfi na akalla a yanzu da hawana na tallafa wa mutane sama da 300 wanda dan abin da ya kamata ina bada kuma suna malin da shi suna ƙara da nasu har ilimin nan yana samu wanda ya kamata to yanzu mun waiwayi kanana wanda suke ƴan primary school da ƴan secondary school wanda na ba su tallafi na littafai guda 8000 kuma bamu gama anan ba muna shirye-shirye yanzu na bada uniform na yara ƴan makaranta musamman wuraren da suke da karancin irin wannan abubuwa ni a madadina dan majalisa tsakani da Allah abin da ya shafi harkar ilimi ba zan yi wasa da shi ba na gwammace duk abin da zan samu in za su kare akan harkar ilimi a shirye nake dan taimaka ilimi kuma ba ma uniform kadai ba dukkan abin da zai taso akan harkar ilimi diyan mu kannan mu ƴan baya muna so mu tabbatar da cewa mun yaki duk wani abin da zai kama da cika akan harkar ilimi a yankunan mu sai mun tabbatar da cewa mun samu ilimin nan ya wadata
wannan abu dai dukkanan shi ne domin ƙara ƙwarin gwiwa ga su al'umma da kuma irin masu hannu da shuni su ma su ga irin wannan abu su koyi da shi su zo su tallafa mu harkar ilimin nan da lalle kasa ta a gaba a jumlace za ka shi kamar na wajen wannan kokari naka
nayi kiyasi akalla da hawana abin da ya kawo yanzu a fannin harkar ilimi na kashe kuɗi kimanin naira miliyan 3,900 da wani abu duk wata bana gajiya domin abin da ya shafi harkar ilimi abu ne na yau da gobe ba season gare ba ba lokaci gare ba registration nan ba karewa so gaskiyar magana mu a shirye muke a kowane lokaci duk abin da zamu samu a albashin mu mun ware wani percentage wanda muke so mu taimaka harkar ilimi har illa in gama kan kujerata lafiya da yadda ubangiji domin ilimi yana da muhimmanci a rayuwa
Zaruddin Sanufin Tuwa Sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya
ilimi yana nan jahar Katsina basira na nan jahar Katsina tukan da sara masu shigo yaki na nan jahar
Masu haro da aka Allah kama ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardan Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Kiba Hiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labaran duniya.
Bana ma kamar sauran shekaru ƴan jarida da fitattu tsakanin al'umma a nan Amurka ne suka halarci liyafar cin abincin dare da ƙungiyar ƴan jarida da suke aiki a fadar White House ta shugaban Amurka suka shirya a nan birnin Washington. Taron ne dama ta ƙarshe da shugaba wa Amurka Barack Obama yake da ita a zamanin mulkinsa na yin barkwanci ga abokansa da ƴan hamayya a ɓangaren ƴan jarida da majalisar dokoki. Kalamai da ake fasara a zama na goyon baya ga ƴar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat jam'iyyar Mr. Obama. Obama ya ce a baɗi a daidai wannan lokaci wani mutum ne yake tsaye a daidai wannan wuri kuma kowa na iya zaton kowa cece. Hakanan kuma a Iraki ɗaruruwan magoya bayan malamin nan na ƴan Shia Muqtada al-Sadr suka kutsa cikin majalisar dokokin ƙasar bayan da suka tsallaka shingaye inda ma'aikatan gwamnatin ƙasar da ke da samun tsaro da ake kira Green Zone suke. Watanni uku da suka wuce ne magoya bayan malamin suke fara zanga-zanga a wajen katangar na Green Zone.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.